musamman ga waɗanda suke karatu irin karatu na Larabci, shine biyayya ga mahaifa, wanda wannan biyayya ga mahaifa ita ce ya kamata a koda yaushe sahe da marece dare da yini mu rika tunatar da junanmu da kawunanmu, saboda mutunci da kima na uwaye a addinin musulunci. Amma kuma ku duba ku gani yanda wannan zamanin da muke ciki, yanda Allah ya kamu wani irin zamani na an rena uwaye, an ɗauke su ba komi ba. Akwai wanda ma za ka samu ƙawayensu sun yi uwayensu daraja. Akwai mutumin da za ka gani abokin shi zai rika jin nauyin abokin shi, amma ba zai rika jin nauyin uwayenshi ba. Alhali kuma addinin musulunci ya karantar da mu kima uwayen nan namu. Addinin musulunci ya nuna mana a duniya kaf ba ka da wani wanda ya wuce uwayenka guda biyu. Duk wani wanda zai gamu da kai ya ce ina son ka, kana birge ni, ƙawata ce ke ko abokina ne, wallahi bai kai ba uwayenka. Sanda wani zai maka sai bayan ka girma ka yi hankali, Allah ya taimaki uwayen naka sun tarbiyance ka, ya ganka da kaya tsaf, tukun a lokacin nan ne yake cewa wani ƙawata ce ko wani abokina ne. To me yasa zan mu ma uwaye haka? Shin a yanzu idan muka rena uwayenmu muna gaya musu magana, muna walakanta su, mu zage su ko mu musu gunguni, mun kyautata musu? Amsa ita ce a'a. Shin duk mutumin da ya rena mahaifan shi baya kallonsu da daraja, za su aike shi ba zai je ba? Yanzu yana tsammanin nan gaba in ya samu ɗa shi ma ya mishi biyayya? Wallahi duk mutumin da bai kyautata ma uwayen shi, to shi ma babu wanda zai tashi ya kyautata mishi. Laraba suke cewa kamatu dinu tadan, yanda ka yi wa shi ne za a yi maka. Bar ma dai malamai suke cewa in dai abin da ya shahi haƙƙin uwaye ne, lokacin da ka yi musu ɗan kaɗan, yaronka in ya tashi sai ya ƙara akan abin da ka musu. In kai gunguni kake ma iyayenka, to wallahi ɗanka in ya tashi in baka yi hankali ba sai ya rika tafka maka mari a gaban mutane. In kai zagin uwayenka kake, wallahi in baka yi hankali ba sai yaronka ya tashi ya rika ɗaga ka a gaban mutane yana kado ka. Me yasa? Saboda ka rena mahaifanka. To ana a taƙaice mahimmanci da daraja na waɗannan mahaifa su ne za mu tunatar da kawunanmu a cikin wannan zama. Don haka ina so kowa ya buɗe kunnuwan shi ya saurare kyaukyawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu. Allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin Alƙur'ani, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, yace wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Allah yace inna akramakum indallahi atqakum. Me Allah yake cewa a cikin wannan aya? Lalle mun halicce ku, ya ku wanda kuka yi imani, a cikin nau'i na halittarku Allah ya halicci wasu daga cikinku mazaje, Allah ya halicci wasu daga cikinku mataye. Sai Allah yace wa ja'alnakum shu'uban, muka sanya ku jama'a daban-daban, mutane kala-kala, wa qaba'il, muka sanya ku kabilu daban-daban. Sai Allah yace lita'arafu, don ku san junanku, ku garwaya, shashe ya taimaki shashe, ya zamanto rayuwarku kyaukyawa ce, babu wani wanda ya yi wani a cikin kabila ko cikin al'umma, babu wani mutumin da ya yi kowa ɗaukaka a wurin Allah face wanda yake mai tsoron Allah. Sai Allah yace inna akramakum indallahi atqakum, lalle wanda ya yi kowa a cikinku daraja da falala shi ne mai tsoron Allah. Aya ta biyu Allah ke cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar, wato Allah shine yayi dalilin fitarwarku daga cikin mahaifanku. Kowane ɗaya daga cikinmu an aihe shi ne daga cikin mahaifiyarshi, kamar yadda manzon Allah yake cewa inna ahadakum yujma'a khalqahu fi batni ummihi sai ya ce 40 yawman nutfa summa yakunu alaqa summa yakunu mudga ko summa yursalu ilayhi almalak فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد wato manzo Allah yana bayyana mana yanda halittar dan Adam take a ina a cikin mahaifiyar shi to anan malamai suka ce kalkashin waɗannan ayoyi guda biyu waɗannan ayoyi guda biyu sune suke tabbatar mana asali na samuwar dan Adam an samar da kai an samar da ke wanda kuma dalilin da Allah ya sa ya samar da kai a nan duniya Allah yana so ka bauta mishi Menene dalili Allah yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah yace ni ban halicci mutun da aljani ba sai dan su yi mini bauta Malamai suka ce wannan shine asalin dan Adam To bayan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da asalin dan Adam a rayuwar kasa sai ya wajabta mishi wata ibada wanda wannan ibada ita ce yake bukata a tare da shi yace ni ban halicci mutun da aljani ba sai dan su yi mini bauta to wannan bauta a cikin ta akwai biyayya ga mahaifa da'a ga uwaye kyautata ma mahaifa yi musu biyayya cikin abin da bai saba ma addinin musulunci ba sai malamai suka ce wannan shine asali wanda kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari a cikin wani hadisi lokacin da jibril yazo yake ma manzon Allah tambaya cikin hadisin Umar yace ya manzon Allah ka bani labari akan kaza sai manzon Allah ya bashi amsa akhbirni anil islam sai mai al islam an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa itaiz zakat wa sawm ramadan wa hajj baitillahil haram haka ne yace akhbirni anil iman anan ma manzon Allah ya bashi amsa akhbirni anil ihsan anan ma manzon Allah ya bashi amsa karshe yake tambaya akhbirni anis sa'a ya manzon Allah ka bani labari yaushe ne za a yi tashin kiyama ni manzon Allah yake ce mishi mal mas'ulu anha bi alam min as-sa'il da kai da ka tambaye ni da ni da aka yi tambaya a kaina ba wanda ya san yaushe za a yi tashin kiyama wani ilimi ne na musamman a wurin wa a wurin Allah madaukakin sarki ni Allah ya ce wa yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha sai yace fi ma anta min zikira ila rabbika da haka ba wanda ya san yaushe za a yi tashin kiyama wannan wani ilimi ne na musamman a wurin Allah madaukakin sarki lokacin da manzo Allah ya faɗa mishi haka sai malaika jibril ya ce to akhbirni an amaratiha ya manzan Allah ka bani labarin wasu alamu wanda idan sun tabbata zan gane wannan alamun tashin kiyama ne manzan Allah ga ya mun wata ishara ko wani dalili wasu abubuwa da wasu sababba wanda daga na gansu zan san cewa wannan sababi ne na cewa kiyama ta zo to anan abin da nake so in bayyana mana dalilan suna da yawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada ko in ce alamatin suna da yawa sai dai manzon Allah ya bada alama guda wanda shine abinda muke so mu yi magana akan shi manzon Allah yake ce mishi antalidal amata rabbata haka ne daga cikin irin amsar da manzon Allah ya bashi yake cewa yana daga cikin alamu na tashin kiyama shine ana zaman lafiya uwaye sun aihi yara suna yi musu biyayya yaran nan suna kyautata ma iyayensu yara sun san kiman uwayensu idan uwayensu sun musu magana za su yi musu biyayya ba sa yi musu gunguni ba sa musu rishin kunya manzo Allah yake cewa wani lokaci zai zo kamar yanda malamai suka tabbatar wannan haƙin zai juya ya zamanto wannan uwayen ba komai bane a wurin yara uwayen nan za su zamanto yanda ka san shara ba su da kima uwa za ta yi magana za a mata gunguni za a juya a kyare ta mahaifi zai ce barka za ka ce ni ba zan bari ba dan Allah anan abin da nake tambaya lokacin ya zo ko bai zo ba to wallahi kowa ya kuka da kanshi ba jin daɗi ba ne da ci gaba mu riƙa cewa ai an waye a yanzu an ci gaba, yanzu an waye, an huddo salula, an yi mota mai kaza, ya kamata musulmi ya rika duba yanayin rayuwar da yake ciki. Wallahi alamu ne daga cikin alamu wanda suke tabbatar da mi kiyama ta zo. Shine a dauki uwaye a bakin yanda ka san ba komai ba, ba su da kowace irin daraja. Wani ma sai ya kalli idanun uwayen shi, ya sa idan shi a cikin idanun su, ya sa gaya musu magana, ya musu rishin kunya iyayen da ya ga dama kuma ya juya ta yi shi. Kana tsammanin zaka samu alkhairi a haka? Mutum yana tsammanin zai shiga aljanna a haka? Mutum yana tsammanin ya kyautata ma rayuwar shi a haka? To wallahi wannan uwaye dole ne mu girmama su, mu darjanta su, mu dauke su da hannu bibiyu. Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin alqur'ani, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya, yace wa bil walidaini ihsana, ubangijinka ya wajabta, Allah ya rubuta ya sa tilas ne, yanda ka san an ce dole sai kai sallah, to haka Allah ya wajabta a cikin alqur'ani, yace alla ta'budu illa iyya, karka bauta ma kowa sai shi. Allah ya ce wa bil walidaini ihsana, game da iyayenka ka kyautata musu. Allah ya rubuta uwayen nan naka, insha Allah ni labari ne nake badawa. Allah ya ce uwayen nan naka na gida ka kyautata musu, ka kimanta su, ka kalle su da daraja. Wata aya Allah yake cewa wa wasaina al insana bi walidayhi ihsana, mun yi ma dan adam wasiya game da uwayen shi, insha Allah madaukakin sarki, wallahi ya kyautata musu, ya fada musu maganganu kyawawa, ya mu'amalance su mu'amala ta gari, kar ya zamanto yana saba musu. Wani wuri Allah yake cewa waqfid lahum janaha az-zulli min ar-rahma, kaga uwayenka, Allah ya ce ka shinhuda musu fukafukai na rahama da tausayi da jinkai, wato koda za su yi maka magana kai kokari ka saurari abinda za su faɗa maka. Su mahaifan nan da kake gani, ana so lokacin da suke magana ka tsaye da komi ka saurare su cikin abinda suke bukata. Kar ya zamanto mahaifiya tana magana amma kuma hankalinka a wani wuri, babanka yana maka magana kana daddanna salula kana message, baba sai na ida sa gani nan ina zawwa ana wane, kana yanzu gani nan, yanzu gani nan. Wallahi wannan ba mutunta iyaye bane, wannan ba kyautata ma iyaye bane, balma wannan yana daga cikin saba ma iyaye. Allah yake cewa a wani wuri, imma yablughanna indaka al-kibara ahduhuma aw kilahuma, lokacin da Allah ya taimake ka kaga girman iyayenka, ga sunan sun manyanta sun zama tsohi, ɗaya daga cikin su ko guda biyun duka, sai Allah ya ce fala taqul lahumu uffin, kar ka sake ko da wasa ka gaya musu alƙanƙanuwar magana wadda za ta ɓata musu rai. Magana ƙarama shi ne uffin, ɗan magana ƙararrama wadda in ka gaya ma uwayenka za ta ɓata musu rai. Allah ya ce fala taqul lahumu, kar ka gaya musu irin wannan magana. Ya ce wala tanharhuma, kar ka kyari uwayenka ko ka walakance su. Ku duba wannan aya kamar yanzu ne ta safka. Allah ya ce wa qul lahumu qawlan karima, idan zaka yi musu magana ka gaya musu maganganu masu kyau cikin ladabi da biyayya, ka mutunta su, ka kimanta su, ka nuna lalle wannan uwayen su ne suka aike ka. Wallahi akwai yaran da uwayen shi da kansu suna sa a ransu cewa kamar ba su suka aike shi ba, su mishi magana ya kiya, su aike shi ya ki zuwa, su hana shi ya kiya, su sa shi ya ki, kai ka ce ba su suka aike shi ba. Kuma zaka samu da yawa daga cikin wai ƴan makaranta ne, mutumin da yake zawwa makaranta ne ana koya mishi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yo ina anhwaninka a rayuwa? Wallahi in dai baka yi ma iyayenka biyayya, sallar da kake yi da azumin da kake yi asara ne. Saboda manzon Allah ya ce sai uwayen nan naka sun yarda zaka shiga aljanna. Barantara mutumin da zai yarda uwayen shi har su rika cewa ina anhwaninka, ya gaya ma uwayen shi magana su ce Allah wadaranka, ya sun aike shi ya ki tahiya, za su bata ransu su yi hushi. Wasun ma uwayensu sai sun zubdo da hawaye saboda su. ina mutunci ina rayuwa a haka. Hadisai daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani mutun ya zo ya tarro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahaqqun nas bi husni sahabati, ya manzon Allah, wai duk duniya wane ne ya kamata in kyautata ma gabaki ɗayan rayuwa kaf da wanda na sani da wanda ban sani ba da wanda muka taso tare da wanda muke unguwa guda, manzon Allah a duniya gabaki ɗaya ka gaya mini wa ya kamata in kyautata ma, in mishi magana mai kyau, in mishi ladabi da biyayya, in ya aike ni in je, in ya hana ni in kiya. Manzon Allah da ya ɗaga bakin shi ma sai ya ce qala ummuk, ya ce mahaifiyarka, haka ne? Wannan mutumin bai gaji ba, ya ce summa man ya rasulallah, manzon Allah sa'annan sewa, qala ummuka, manzon Allah ya ce sannan dai wannan mahaifiyar taka tsohuwan nan taka ita ne ka kyautata mata, ba ka da wadda ta wuce tsohuwan nan taka. Duk mutumin da ya ce ina tare da kai, ai ina son ka, na ga kin burge ni, wallahi ina son in ba ke ba sai rijiya, wallahi bai kai ba mahaifiyarki, haka ne ko ba haka bane? Saboda mahaifiyarki ita ta tattale ki, ita ta gyara ki, ta sayan miki riga mai kyau, ha, ta tarbiyantar da ki, ya ganki kina zuwa makaranta sai da ya ganki tsaf tsaf, wai a yanzu ne in ba ke ba sai rijiya, kaji shegantaka. Amma kuma lokaci guda za ka samu waɗanda mahaifiyar za ta ce ke wacce, wallahi ban na so in ganki da wanawa, haba mamma ai biki gane bane, wannan ai ana yi da shi, wannan in ba shi ba wallahi ba zan iya barci ma ban na iya yi, za ki gano biki iya yin barci. Wannan mutumin yake cewa summa man, ya ƙara tambaya sa'annan sewa, manzon Allah yake ce mishi ummuka, sa'annan mahaifiyarka. Manzon Allah sai da ya zana mahaifiya so nawa? So uku. Wannan duka dalili ne akan me? Saboda girma, girman falala da ɗaukaka da daraja da irin wahalhalu na mahaifiya. Malamai suka ce anan me yasa manzon Allah ya ce mahaifiya? Saboda ta yi mahaifi? A'a, saboda akwai wasu wahalhalu guda uku wanda mahaifiya take ɗaukan su, namiji baya tarayya da ita. Na farko ɗaukan ciki, kaga ba inda ka taɓa jin labari an ce an wayi gari a wata ƙasa kaza, yau gashi namiji ya ɗauki ciki ɗan ɗane a cikin shi, ba a taɓa yi ba kuma ba za a yi ba, ko an taɓa yi kuma ba za a yi ba har duniya ta naɗe. Kun san me yasa? Manzo Allah yake cewa inna ahadakum yujma khalqahu fi batni ummihi, lalle kowane ɗayanku ana tattara halittar shi a cikin ina? Kun ga ba a ce ba cikin mahaifa, mahaifi namiji. To wannan dalili ne akan me? Akan cewa lalle mahaifiya tana shan wahala. In ta ɗauki cikin nan ko kowane mai hankali ya san irin wahalhalu da tashin hankali, batta son kamshin nama, batta son ta ji warin kaza, ba barci, ga ciwon baya, sai ta yi a kaɗan mahaifiya tana yin wata tara tana shan wannan wahalhalu, haka ne? Amma kuma a yanzu da rashin kyautatawa da rashin mutunci, mahaifiyar nan ta sha irin wannan wahalhalu, zaka ga yaro ya ɗaga baki ya gaya ma mahaifiyar shi magana. Bayan ɗaukan ciki, malamai suka ce akwai yanayi na fitar da ɗan adam, samuwar shi duniya, wato aihuwa. Ba a taɓa yi ba duk duniya, inda mahaifiya ta ɗauki ciki sai mahaifi ya ce ka in kama miki ni zan aiho shi, ba a taɓa yi ba kuma ba za a yi ba. Wanda kowa ya sani a nan cikinmu, duk inda ka ji an ce ga mace nan za ta aihu, ƙahwa ɗaya duniya, ƙahwa ɗaya lahira, ko ta yi rai ko kuma ta mutu, haka ne ko ba haka ba ne? Tashin hankali ne. Sai abu na uku, malamai suka ce shayarwa da reno, wannan duka nauyi ne akan mahaifiya mace. Shi yasa manzon Allah yake cewa ummuka salasan, mahaifiyarka so uku. Ƙarshe wannan mutumin yake tambaya ya manzon Allah, bayan wannan sai wa ya kamata in kyautata ma? Manzo Allah ya ce sa'annan ba manka. Mun ga bai ce ba ƙawarka, bai ce ƙawarki ba, ko bai ce abokinka ba, wanda kuke tare kuke ji ma juna, ai manzo Allah duka ya sani. Amma kuma ta yaya zaka zamanto a matsayinka na musulmi, ƙawarki za ta ce zo mu tahiyyar mu kyale man Makki, kuma ke biya wannan ƙawar taki? Ta yaya zaka biya ma abokinka, man Makka tana kiranka za ta aike ka, sai ka ki zuwa kace abokinka zo mu tai balin mu je mu tai mi wasan mu. Kaga wannan rishin kyautatawa yayi yawa, rishin adalcin yayi yawa, rishin mutuntawa da kimantawa yayi yawa ga duk mutumin da ya zamanto yana walakanta uwayen shi. Hadisi na biyu wannan nake so in karanta mana anan, hadisi daga Ibn Mas'ud yake cewa annahu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lalle na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, wani aiki ne yafi soyuwa a wurin Allah, wani aiki ne wanda Allah yake so in na aikata shi Allah zai bani lada mai yawa. Qala, sai manzon Allah yake cewa as-salatu ala waqtiha, manzon Allah yake faɗa ma wannan sahabi cewa yin sallah amin a lokacinta. Qala summa ai, wannan sahabi yake ce ma manzon Allah sa'annan sai mi, ya manzon Allah wani aiki ne Allah yafi so ina so in aikata shi saboda in samu soyayya Allah. Qala birrul walidain, manzon Allah yace sa'annan biyayya ga uwaye, biyayya ga uwaye. Qala summa ai, yace sa'annan sai wanne? Qala al-jihadu fi sabilillah, yace sa'annan sai jihadi domin ɗaukaka kalimar la ilaha illallah. Anan to abinda nake so in yi bayani akan shi shine manzon Allah ya bada labarin biyayya ga mahaifa tana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki yake bukata. Kaga duk mutumin da yake kyautata ma iyayen shi wallahi Allah yana son shi. Yau ko idan Allah yana son ka duk duniya a ce kowa ya kyamace ka ba matsala bane, a ce duk ɗan garin ku ba su son ka, amma in dai Allah yana son ka, ka huta. Yau soyayya Allah idan ka same ta ka huta duniya da lahira, babu wata soyayya wadda za ta zo ta ƙetare soyayya Allah da manzon Allah. Hadisi na uku daga Ibn Umar, yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa ja'a rajulun yasta'zinu an-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, wani mutum ya zo yana tambayan manzon Allah izini, yana so ya je yayi jihadi. Fil jihad, yana tambaye shi manzon Allah ina so in je in yi yaki ko in yi jihadi. Fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah yake ce mishi ahayyun walidak, wai shin mahaifanka guda biyu suna nan a raye? Qala na'am, sai yake cewa eh, iyaye na suna nan a raye. Qala fa fihi ma fajahid, manzon Allah yake cewa koma wurin su ka je ka nemi ladan jihadi. Wannan yakin da kake so ka je a kashe ka shiga aljanna, ga uwayenka nan guda biyu je kaka kyautata musu, in ka mutu akan kyautata mu iyayenka aljanna zaka shiga, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga waɗannan uwaye guda biyu ba abin bari bane, wanda yake bukata ya shiga aljanna yayi kokari ya kyautata ma wannan iyayen nashi guda biyu, suna nan a raye ko kuma ɗaya ne a raye, sai kai kokari ka kyautata musu iya kokarin kyautatawa. To anan tambayar da nake yi gare ku, idan aka ce wane yana kyautata ma uwaye, ko kuma menene ake nihi da kalimar kyautata ma iyaye? Tambaya, me ake nihi da kyautata ma iyaye? Shine in je in siyo musu shinkawa, in siyo musu mai, in siyo musu abinci, in musu wanke-wanke, shi kaɗai ne kyautata ma uwaye? Ko kuma yana buƙatar wani abu daban? Yana buƙatar wani abu daban, kamar me? Kamar me? Wanda zai bani amsa ya ɗaga hannu. Aha, bismillah. Biyayya gare su. Kamar ya biyayya gare su? Na'am. Da abin da suka faɗa maka ka yi. Aha, kuma ha? Ka so abin da suke so kuma ka ƙi abin da ba sa so. Tabbas, wannan duka yana daga cikin biyayya. To anan malamai suke cewa biyayya ga uwaye shine ka tattara duk abin da suke bukata. Wannan abin matukar bai saba ma addinin musulunci ba. Ka yi musu biyayya, ka so abin da suke so, sai malamai suka kara lokaci guda kuma kar ya zamanto kana saba musu. Saboda akwai wanda yake yi ma iyayen shi biyayya amma kuma lokaci guda yana warware wannan biyayya. Uwayenka sun sa ka aiki kai, sun ce ika za ka aikata, bari ka za ka bari, amma kuma lokaci guda za ka yi musu gunguni, ka saba musu. Lokaci guda za ka yi musu rishin kunya, radaran ka ya ɓaci. ka saba ma iyayenka kamar dai kana tubka ne da warwara ana so wannan uwaye ka yi musu biyayya sau da kawa kuma ka kiyaye saba musu an gane to anan malamai suke cewa lalle iyaye suna da haƙƙi na biyayya ko suna raye ko kuma bayan sun mutu tunda anan wani yana iya cewa ai malami uwaye na sun mutu to ko iyayenka sun rasu akwai irin biyayyar da zaka yi musu wanda zai zamanto matsayin biyayya ce kamar suna raye malamai suka ce biyayya sau da kawa kyautata musu kyautata mu'amala tare da su ni yasa saboda Allah yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya yace wa bil walidaini ihsana rishin saba musu kyautata alaka tare da su kar ka yi musu abin da zai bata musu rai kayi kokari kayi abin da suke so abinda kaga uwayenka ba sa so ka nisance shi me yasa saboda manzon Allah yana cewa la yadkhulul janna aqul li walidayhi duk mutumin da ya zamanto yana saba ma iyayen shi ba shiga aljanna muna san aljanna ko ba ma so to tunda kuwa muna san aljanna wallahi dole sai mun yi biyayya ga uwayenmu kuma dole sai mun nisanci saba ma wannan mahaifan namu ka yi musu biyayya iya matukar biyayya cikin abin da bai saba ma addinin musulunci ba anan zamu gane ɗan uwaye suna da doka kuma suna da iyaka menene iyakar su daidai inda duk abin da za su yi maka umarni bai saba ma shari'a ba yau da uwayenka za su ce wani abin da nake so da kai kayi kokari ka daina sallah azhar da la'asar da magariba da lisha banna so in ƙara ganin ka kana sallah zaka yi musu biyayya zaka yi musu biyayya yau da mahaifiya za ta ce wacce ina so ki raka ni mu je wurin boka in nemo miki maganin horin jini ya halatta ki tayi bai halatta ba saboda Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi ilm sai Allah ya ce fala tuqihuma wai da wannan uwayen za su saka su umarce ka ka je ka saba ma Allah sai Allah ya ce fala tuqihuma kar ka yi musu biyayya cikin wannan abu kenan suna da iyaka ko ba su da suna da iyaka an gane amma kuma duk abinda bai saba ma shari'ar musulunci ba duk abinda ba haramun bane dole a yi ma iyaye biyayya a cikin shi dole a kyautata musu dole a bi su cikin abinda suke so abinda suka ce ba sa so dole a nisance shi da sauran lokaci to bayan wannan abinda nake so in karantar da mu ko in tunatar da mu anan malamai suka ce lalle saba ma uwaye yana daga cikin manya-manyan zinubai zinubin da Allah maɗaukakin sarki baya so a rayuwar ɗan adam yana daga cikin malamai suka ce kar mutun ya zamanto yana saba ma iyayen shi kun ga Allah ya ce imma yablughanna indakal kibar ahduhuma aw kilahuma sai Allah ya ce fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma in Allah madaukakin sarki ya sa uwayen nan naka sun girma sun manyanta suna buƙatar sai an kai su ban daki sai an ka musu abinci sai an musu wahala Allah ya ce kar ka rika gaya musu maganganu wanda ba su dace ba saboda akwai wanda uwayensa sun manyanta ya ga mahaifiyar shi tsohuwa ce sai ya rika shafa mata lahiya ya hute ji yayi abin da ya ga dama mahaifiyarka tana cikin gida ruwan da za ta sha tana buƙatar wanda zai miko mata babanki gashi nan a kwance ya tsuha dan rishin kunya akwai wanda ba sa so ma a ce uwayensa wai saboda ya tsuha ko dan talaka ne in an zo ma gidan sai a ce wannan wani kanin babana ne aka kawo shi gidan wallahi bai da lahiya duk abin ya dame mu alhali kuma ƙarya ne wai babanta ne wallahi akwai wanda suke yin irin wannan da yawa zaka samu uwayensu talakawa ne saboda suna ganin ba su da komi musamman ƴan uwa mata saboda ƙaryace-ƙaryace da kwambace-kwambace da wane ne ba babana bane mammaki ce wacce wallahi ba mammata bace ai kanwan mammata ce kin san ni ina yarinya aka kawo ni to menene na laɓalaɓe a ka manta da duk irin wahalhalun da uwayen nan naka suka ɗauka a kanka wallahi in ba dan dalilin wannan uwayen naka ba da ba ka zama man mutum yanzu da yaro za a dauke shi a matsayin shi na yaro kararrami a ce gashi nan yana jariri babu wanda yake kula da shi in yayi hutsari ba wanda zai wanke shi in yayi kashi ba mai wanke shi ba a same kaya masu kyau ba wallahi ko ya warware zai tashi wannan galwa galwa haka ne ko ba haka bane dan adam yana buƙatar kulawa ta uwaye dan adam yana buƙatar kulawa ta uwaye to kai da aka kula da kai lokaci guda kuma zaka juye ka nuna wannan uwayen ba su da daraja a tare da kai to wannan ba siffa bace ta mutanen kirki ibnu abbas radiyallahu anhu yake cewa salasu ayatin nazalat maqrunatun bi salas akwai wasu ayoyi guda uku Allah da ya sabkar da su ma sai ya gama su da ayoyi guda uku a tare lokacin ya kare to yace Allah yana cewa wa atiullaha wa atiur rasul ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzon Allah yake cewa wa aqimus salata wa atuz zakat Allah yana cewa ku tsaye da sallah ku bayar da mi zakka wani wuri kuma Allah yake cewa anishkuri li wa li walidayka duk inda Allah yake cewa ka gode mini sai Allah ya ce ka gode mawa iyayenka wallahi duk mutumin da baya gode ma iyayen shi baya yi musu addu'a to wannan mutumin har abada ba zai samu albarka a rayuwar shi to lokacin namu ya tahi kuma abubuwan da nake so in karanta mana da yawa ganin cewa dama mun zo alati manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa salasu da'awatil mustajabatin la shakka fihinna akwai wasu addu'o'i guda uku inji manzo Allah yace wallahi kai tsaye daga an yi su duk mutumin da ya yi su kai tsaye ake amsa babu shakka akan haka na harko manzo Allah yace da'awatul mazlum addu'a wanda aka zalunta mutumin da aka kwace mishi dukiya ko aka mare shi ko aka zalunce shi in yace Allah ya rama mini wallahi Allah yana amsa manzo Allah yace da'awatul musafir addu'a dan balaguro mutumin da yake halin balaguro in ya daga hannu ya roki Allah Allah ka kare ni da kaza Allah ka bani kaza Allah yana amsa sai addu'a ta uku manzo Allah yake cewa addu'an mahaifa akan ƴaƴansu wallahi in babanki yace Allah ya sanya miki albarka to wallahi Allah zai sanya miki albarka har abadan rayuwarki in ko babanki yace wacce ina anhwaninki kin gama shiga uku tun harkon rayuwarki zaki fara ganin ƴan gayu masu gashi cikur cikur sune zasu rika tsira ki saboda addu'a uwaye wani wanda ya zazzalo wando kasa shine zai rika miki is zaki makaranta wallahi alazim abin yana faruwa ha ku tsaya ku ji wani abin mamaki mutumin da ya rena uwayen shi kuna tsammanin in ya huto waje zai samu alkhairi haka kai ma namiji wallahi kana tse kana rena uwayenka baka sauraron su baka mutunta su baka kimanta su kana hutawa rayuwa za a samu wanda zai rika musguna maka a rayuwarka zai bata maka lokacinka sai ya zama to karshe rayuwarka ta lalace abokanan da zaka rika yawo da su kullun za a rika wannan abokanan banza ne barayi ne mutanen banza ne ƴan shaye-shaye ne saboda me baka nemo albarka ba daga wurin uwayenka dan haka kowa yayi kokari uwayen shi su yi mishi addu'a ta gari kuma kar ka yarda uwayenka su ma mummuna addu'a wallahi duk mutumin da yake da hankali ba zai yarda ba ko da wasa ya bata ma uwayen shi rai har su mishi muguwa addu'a kun ga dai manzon Allah ya ce in dai uwaye suka yi addu'a kai tsaye wallahi wannan addu'a tana samun karbuwa in suka ce Allah wadaranka ko ina anhwaninka mala'iku sai su ce amin shi yasa malamai suka ce bai dace ga iyaye ba su rika mummuna addu'a ga diyansu in kai mahaifi ne kamar diyanka addu'a ta gari kar ya zamanto kana musu muguwar addu'a saboda Allah yana amsa wacce Allah tsine miki ko Allah bata rayuwarki shikenan sai ta zamanto tsinannawa shagari ta rika zaginki in kika aike ta ta ce ba za ta je ba wanke-wanke a gida ba za ta yi ba kina kwance ko tana kwance za ki yi shara ki yi wanke-wanke saboda muguwar addu'a da kika mata to don haka mu yi kokari mu nemi albarka iyaye to ganin cewa lokacin namu ya tahi kuma dan abin da muka so mu dan kalato yana da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu abin da muka faɗa, kuskuren da muka yi Allah ya yafe mana, an san ba shehun malami ko yana da abin da zai ƙara. Assalamu alaikum. Shehun malami, ai sun sani.
Alhamdulillah wa kafa, wa salamun ala ibadihi allazina